Daga birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato @voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau juma'a 20 ga watan afrilin shekarar 2018 Hafsat Bala dan mai sauraro ce tare da Safinatu Sada Sodangi muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya An farmata bayanan da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey ya rubuta bayan ganawa da dama da yi da shugaban Amurka Donald Trump a shekarar da ta gabata. Dalibai a duk fadin Amurka za su je rungwano yau Juma'a domin karrama da kuma tuna ranar mutuwar waɗanda suka rayuwar su a kisan gillar Columbine a shekarar 1990. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun Syria sun yi shirin kaddamar da wani harin makami mai guba bayan harin makamai masu linzami da kasashen Amurka, Faransa da Burtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata.
To kai labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji labarin waɗansu 'yan Boko Haram da suka mi a kansu ga rundunar sojojin Najeriya har ma suna cewa
kuma ni abinda nake so in faɗa wa 'yan Najeriya su yi hakuri su yafe mana abinda muka yi gwamnatin Najeriya ta yi hakuri ta yafe mana abinda muka yi Allah ya kaddasa wannan abin zamu amma mun saukar da kanmu a yafe mana
Za kuma ku ji cewa taron manyan hafsoshin sojojin Afrika da rundunar sojan Amurka ta shirya a Najeriya ya zo ƙarshe. Sannan muna da rahoto akan matakin da gwamnatin Niger ta ɗauka kan hana jami'an tsaro amfani da wayar salula a bakin aiki. Ko menene dalili?
Wannan soja da masu yin fatiri suna yawo, sai ku ga gasarun suna yawo cikin mota, hankalin su kuma duk yana ga waya.
Muna da cikakkun labarai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kurmata bayanan da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey ya rubuta bayan ganawa da dama da yi da shugaban Amurka Donald Trump a shekarar da ta gabata jiya Alhamis. Comey ya ce ya rubuta bayanan ne jim kadan bayan sun yi magana da shugaban na Amurka saboda bai amince da ganawar tasu da shugaban ba. A cikin bayanan Comey ya rubuta cewa shugaban ya damu da ikirarin da ake yi na cewa ya hada kai da Russia domin taimakawa wajen cin zaben shugaban kasa da kuma batun wani faifan bidiyo na Trump da wasu mata masu zaman kansu 'yan kasar Russia suka yi. A wani bayanin da ya rubuta bayan tattaunawa da Trump a ranar 30 ga watan Maris na shekarar 2017, Comey ya rubuta cewa Trump ya ce yana kokarin gudanar da mulkin shi amma wannan kasafin na Russia na neman kawo mishi cikas. Bangaren shari'a na majalisa ne suka fitar da wannan takardun nuni wanda daga baya manema labarai suka samu. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce babu waɗansu sharuɗa da Koriya ta Arewa ta gindaya akan taron koli da za su yi da shugaba Donald Trump game da hana amfani da makaman nukiliya daga yankunan ruwan Koriya. Moon ya gaya wa manyan masu kamfanoni a Seoul jiya Alhamis cewa basu gindaya waɗansu sharuɗa da ƙasar Amurka ba za ta amince da su ba, kamar janyewar dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu. Ya ce duk abin da suke magana a kai shi ne kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni a kan Koriya ta Arewa da kuma tabbacin samun tsaro. Ya ce tilas ne a ci gaba da tattaunawa tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa bayan taron da za a gudanar ranar 27 da taron Koriya ta Arewa da ƙasar Amurka tare da shugabannin Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda har yanzu ba a sa rana ba. Kasashen Koriyoyin biyu dai sun bude hanyar tattaunawa a duk lokacin da bukata ta tashi tsakanin shugabannin nasu yau Juma'a, mako ɗaya kafin taro tsakanin Kim da Moon a yankin da aka haramta gudanar da aikin soja. Dalibai a duk fadin Amurka za su je rungwano yau Juma'a domin karramawa da kuma tuna ranar mutuwar waɗanda suka rasa rayukansu a kisan gillar Columbine a shekarar 1990. matasan da suka ƙara samun ƙarfin gwiwar nema a ƙara sa ido sosai kan batun amfani da bindigogi tun bayan kisan da ya faru a harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar secondary a Florida suna neman canji. Yau Juma'a za ta kasance ranar da za a sake yin gangamin neman canji na ƙasa baki ɗaya. ‘Yan makarantar Stoneman Douglas a Parkland, Florida, waɗanda suka kubuta daga harbin, su ne za su jagoranci tattakin. Matasa za su yi gangami a duk faɗin Amurka da kuma gaban fadar White House domin yin Allah wadai da tashe-tashen hankula da bindiga suke haifarwa a wannan ranar zagayowar kisan gillar Columbine a shekarar 1999. A lokacin ne waɗansu ‘yan bindiga biyu suka kitsa suka kuma aikata wannan kisa inda suka kashe ‘yan makaranta da dama da malami ɗaya kafin su kashe kansu.
I've never covered a war zone, but in my mind, I liken that first day at Columbine
Jeff Cass, ɗaya daga cikin manema labarai na farko da suka isa makarantar secondary Colorado da aka yi wannan kisan gillan, ya ce ban taɓa ɗauko rahoto a kan yaƙi ba, amma a zuciyata ina alaƙanta abin da ya faru a Columbine da yaƙi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun Siriya sun yi shirin kaddamar da wani harin makamai masu guba bayan harin makamai masu linzami da kasashen Amurka, Faransa da Burtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata. Amma jami'an Amurka sun ce Washington da kawayenta suna ci gaba da sa ido sosai. Babban mai magana da yawun cibiyar tsaron Amurka, Dana White, ta shaida wa malima labarai a jiya Alhamis cewa tilas ne shugaban Siriya Bashar al-Assad ya san cewa duniya ba za ta amince da amfani da makamai masu guba a kowane irin hali ba. A wata hirar da kafar watsa labarai ga gwamnatin Ria Novosti a yau Juma'a, ministan harkokin kasashen wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha ta yi wa Amurka da abokan kawancenta iyaka da abin da ba za ta iya kau da kai ba tare da maida martani ba kafin su kai harin sararin sama. Harin da Amurka ta kai maida martani ne kan harin da ake kyautata zaton na makaman nukiliya ne da ya kashe fararen hula 40 a Douma a ranar 7 ga watan Afrilu. Ƙasar Amurka dai ta zargi Siriya, amma abokan kawancen Siriya Damascus da Rasha sun musanta cewa ba a yi amfani da waɗannan makaman ba. Wani bom da ya tashi a gefen hanya a gabashin yankin Nangarhar ta ƙasar Afghanistan a yau Juma'a ya kashe aƙalla fararen hula 5 ya kuma raunata fiye da 10. Waɗanda abin ya shafa dai suna tafiya ne a gundumar Haskamina daga babban birnin Jalalabad yayin da motar da suke tafiya a kai ta taka bom ɗin. Bisa ga abin da wani mai magana da yawun ƙaramar hukumar ya shaida wa muryar Amurka. Atola Koyagi ya ce yara huɗu da mata biyu suna ɗaya daga cikin waɗanda suka raunata, ya ƙara da cewa harin ya afku ne a wani ƙaramin ƙauye da ake kira Kataki wanda yake ƙarƙashin mulkin gwamnatin Afghanistan. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin harin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da jihar Borno a Najeriya, inda waɗansu mutane a ƙauyen Kumshe wanda ake zargin cewa ‘yan Boko Haram ne suka miƙa wuya ga rundunar sojoji. Ga Haruna da biyu da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta nuna manema labarai wasu mutane guda 7 ciki har da Amir Amir guda 2 da ce ayan kungiyar Boko Haram ne da su kuma mika kansu na ƙashin kansu a wani gari da ake kira Kumshi da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno. Waɗannan mutane dai sun haɗa da maza guda 4 da aka ce guda 2 daga ciki Amir Amir ɗaya, sannan wata mace guda da wasu ƙananan yara guda 2 wanda suka kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka mika kansu ɗin. Major General Rogers Nicholas dai shine tiyata commander mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya wanda kuma ya mun ƙarin haske kamar da waɗannan mutane guda 7 kamar haka.
Kamar yanzu mutane da suka zo yanzu mutanen 7 da suka tuba yanzu sun muna magana, muna da contact da suka ce mu wai sun tuba ba, akwai mutane su ji yawa da suka tuba cikin jejin nan, amma su za su fara su fitowa sun duba in ba mu kashe su ba mun karɓa su da hannu biyu za su koma su gema mutanen su ko ya fito daga cikin jejin nan. Abu ne sai muka kawo su nan muka yi magana, yanzu muka wanke su muka ba su magunguna ka ba su abinci ka kuma ce musu su gashi yanzu ya kamata ko kuma mutanen ku magana cikin jejin nan su fito ba wanda zai kashe su.
Kamar mutane nawa ne yanzu zaka suka miƙa kansu?
Yanzu akwai mutane 7 yanzu kamar da nage amma wai akwai sun fidi din da suna cikin jejin nan yanzu kamata wannan mutanen su ba su ma mutanen su magana tsoron su fito sun yi magana su zama arrangement su sannan su ma su fito wai ke su kuma kamar da kake kake wannan mutane
na ga da kananan yara guda biyu a ciki suna tare ne a cikin wadannan
suna tare zikas
ya'yan su kenan
eh an su kenan
amma kuma ba mu daman hira da wadannan mutane game da dalilan su na mai kansu tarandan sojan kasar wanda suka ansa mun da cewa
sunana Ali Gumma amma an fi saina da Ali Doctor.
Na'am, kai likita ne?
Yes, ni likita ne.
Wani likita?
Ina yin tiyata kamar ina operation na cire bullet haka nan da irin kamar appendix kamar irin mata haka sun zo aifuwa dan ma ina ce maka da dama.
To me baka kwarin gwiwa mai kanka ga rundunar sojan Najeriya?
Eh mun ji sanarwa ne a gidan radio so da yawa sojoji suna fita kamar misali sasana ku fito ku yi saranda babun da za yi muku kuma wannan gaskiya ne idan ƴan uwanmu da yawa sun fito sun zo sun yi magana mun ji shi yasa mun ka samu karfin gwiwa fitowa.
Ka ce kai likita ne kamar ka ko ka koyi wannan aikin likita a makaranta ne ko kuma na koyi wannan aiki?
Yes, na koyi a makaranta ne.
A makaranta kai?
Gwamnati Senior Secondary School Science Baba.
A to ana koyon aikin likita ne a Baba?
Eh a cikin library ana koya mana kaɗan kaɗan a wajen muka fara a gwaza mana ku amma ba ma ka fara koya mana.
To kamar shekarunka nawa kai da haihuwa?
Ni yanzu haka ina shekara 23.
Kana da iyali ne?
Eh mun rabu da ita.
A can inda kake zama?
Ina da ita amma cin muka rabu ta tafi sun tafi da ita tafkin shadi.
Ku nawa ne yanzu ka yanke shawaran mika kanku?
Yanzu haka nan wanda muka zo nan mu bakwai ne amma akwai sura za su zo daga baya.
In an ce ka ba su shawara su sauran ƴan uwanka da suke daji kamar me zaka ce da su?
Eh zan iya ce musu su fito su mika kansu kamar yadda muka mika kanmu. Za ka karbe su hannu bibbiyu gashi an karbe mu hannu bibbiyu mun zo wallahi tarban da haka mana kai ko idan ma ba mana haka ba da wallahi sojojin Najeriya mun gode musu Allah sun taimaka mana sosai.
Umar Ibrahim
daga ina ka miko kanka?
Na miga kaina daga cikin kumshi. Gwamnatin Najeriya ta ce ku fito ku ƴaƴan mu ne ba za mu muku komai ba. Kowa ya saranda ya mika kanshi kuma babu wanda yafi karfin gwamnati. Gwamnati ta fi karfin kowa. Gwamnati sai Allah. Allah ne kaɗai zai maganin gwamnati kuma Allah shi ya san ɗan aljanna kuma Allah Ghafurur Rahim ne. Sun karɓe mu hannu bibiyu yanda ba mu yi tsammani ba. An ce mana sojan Najeriya yana cin mutum yana gasawa yana ci. Muka ji tsoro. Aka ce ga wani ma an kama shi gasa sun cinye muna jeji a jeji hatta in kun kalli abin da muke ci za ku tausaya mana shine muka ce wallahi ko za mu je su kashe mu mu je sai muka karaso wajen sojojin Najeriya kuma ni abin da nake so in fada wa ƴan Najeriya su yi hakuri su yafe mana abin da muka yi gwamnatin Najeriya ta yi hakuri ta yafe mana abin da muka yi Allah ya kaddara wannan abin za mu yi amma mun saukar da kanmu a yafe mana a nema mana sana'an da za mu zauna mu a cikin jejin nan ba abinci gidan tururuwa muke tonawa mu ci wannan babu ya zo ya riga ya kare gidan tururuwa muna cin goruba goruba ya kare mun zo muna cin magarya magarya ya kare muka zo muna tona wani abu a cikin kasa muna tona shi mun dafa shi so uku zamu wanke shi sai mu ci wannan abu shine muka yi tunanin kai mu fa ƴan Najeriya ne kuma ɗan Najeriya saboda haka ina gayyatan ƴan uwana wanda suke cikin dajin Sambisa su sun zauna wallahi wannan abun ba shi zai karbe mu ba ku taso mu zo mu gina kasar mu
yanzu haka dai waɗannan mutane sun yi bayanin cewa suna da dubban magoya baya a ƙarƙashin su wanda kuma wanda mika kan nasu da suka yi zai saka baiwa waɗannan mutanen ƙwarin gwiwa cewa ba abin da zai same su idan su ma sun mika kan nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Sai kuma Abuja inda aka kammala taron manyan hafsoshin sojojin Afrika da rundunar sojan Amurka ta shirya da zammar kawo ƙarshen matsalar tsaro a nahiyar. Ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke nan Afrika, General Eugene Lovett, ya yi ta jaddada batun haɗin kai da aiki tare tsakanin sojoji.
In this future environment, interoperability across allies and partners.
Akwai kyakkyawar makoma da wata dama ta musamman ga abokan kawancenmu. Muddin aka samu haɗin kai fiye da wanda ake da shi a halin yanzu. Hanyar kawai da za mu murƙushe abokan gaba ita ce ta yin aiki tare bisa wani ƙwaƙƙwarar kawance don tunkarar duk wani ƙalubale. Tsaro abin kenan ma da ya tara mu a nan inda muka yi musayar ra'ayi don haɓaka wani sabon tsari a wannan nahiya. Babban hafsan tsaron Najeriya, General Abayomi Gabriel Olanishakin, ya nuna gamsuwarsa da abin da aka tattauna yayin wannan taro. Taron ka iya zama sanar ƙarfafawa sojojin Afrika su magance matsalar cikin gida a nahiyar da kansu domin bambance-bambancen da ke Afrika da kuma ƙaruwar barazanar tsaro daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu wuta da ƙayar baya. Wannan na buƙatar gina wani ƙwaƙƙwarar alƙawance don maganin wannan matsala kamar yadda ya kamata.
A cewar wani masanin tsaro, Air Commander Baba Gamawa, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace.
Dalili kuwa an yi shi lokacin da ƙasashen Afirka suke cikin wannan matsala na tsaro, ba ma yammu Najeriya, Kamaru da Chadi da Nijar. To irin wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske da za a zauna a tattauna kowace ƙasa ta faɗi irin nata matsala, sannan a tattauna a ga inda kowace ƙasa za ta ba da nata gundumawa domin a samu inganci cikin tsaro a ƙasashenmu na Afirka.
Taro na gaba dai za a yi shi ne a ƙasar Botswana baɗi idan Allah ya kai mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda gwamnati ta dauki matakin hana duk jami'an tsaro amfani da wayar salula a lokacin da suke kan aiki, bayan da aka gano cewa wasu daga cikin su na fallasa abubuwan da suka jibanci sirrin aikin tsaro. Sai da ra'ayoyin jama'a ya sha bamban a game da wannan mataki. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Munbarma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A wata takarda da ya aike wa manyan kwamandojin rundunar mayakan jamhuriyar Niger, ministan tsaron ƙasa Alhaji Kallamu Tari ya umarce su su matsa ƙaimi wajen jan hankulan jami'an tsaro a game da rashin dacewar amfani da wayar salula a lokutan da suke kan aiki.
An baka gadi, ka tsaya kana talho ko kana WhatsApp ko kana Facebook. An aika ku wurin kamo mugu hujan daga, kahin ku kai kuna ɗauke da talho kuna, in an kai muku hari hankalin ku ba shiga ga yaki. Saboda haka nan ne aka ce to a kowane lokaci an ka haɗu a ja hankalin ku bar unhuni da talhu matsawar an sa ku aiki ko na gadi ko kuma za ku yi daga.
Yawaitar fallasa bayanan sirri a wannan lokaci na taɓarɓarewar al'amuran tsaro wani abu ne da hukumomi ke ɗora alhakinsa a wuyan jami'an tsaron da suka yi zurfi wajen amfani da shafukan sada zumunta.
Wannan hali na ci gaban na kimiyya ya kawo yau in ka samu takarda ko ka samu wani labari ko rubuce yake ko kuma an rige an yi rikodin shi, kana iya aika magabacinka ta wata hanya wadda ba irin wadda an ka sani ba da. To daga nan zancen na iya kaiwa ga hannun wanda bai dace ba gare shi, sai shi bi duniya. Kun ga kenan abin da ya kamata ya zan siri ya zan cikin hannun kowa, shi ne muke jan hankalinsu muna ce musu doka ta hana haka nan.
Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a game da wannan yunkuri na mahukunta, domin a yayin da wasu ke yabawa, wasu kuma cewa suke idan an bi ta ɓarawo a bi ta mabisau.
In aka samu wani kase-kase, sai ka gani da wurin nan yake ɗaukar hotuna da su yake ɗaukar video yana aikawa mutane ga yanda an kai. To ba sani ba aiki da wayoyin wannan in sojan bai sani ba, da su ne ma ƴan ta'adda suke nema suna sani ga yanda sojan suke suna kwana suna wani wuri suna kaza suna aiki kaza, kenan wanga lokaci ya kamata mu huto musu, kenan mu kai musu hari.
Rezo su su abinda amfanin kowa ce a jan da security nan suna da ink su gudi ko su sa abinda suka gane, don ku vraiment ni na ga da dokan nan bai dace ba.
Ko nan cikin dai birnin Yamai da muke, wannan soja dai masu yin fatiri suna yawo, sai ku ga gasunan suna yawo cikin mota, hankalin su kullu yana ga waya, ƴan ta'adda suna tare da su kullun. Error guda ini ce gonda ta error score shikenan, sai su zambace su.
Raba wasu ƴan adam da abubuwan more rayuwa da nishadi makamantan wayar telephone a yau wani abu ne da ake kallon sa tamkar jefa jama'a cikin kududdufi. Dalili kenan da aka tanadi wasu hanyoyin walwala domin jami'an tsaro.
In ka san halin da soja ke zama cikin shi, relax wannan ya zan dole ne shine cikin reglement da kun hito daga wurin ayyuka irin wannan, za a ba ku dama ku je ku yi wasa ku shakata ku saki jikin ku.
Yanzu haka wasu daga cikin jami'an tsaro da ake tuhuma da kwarmata bayanan sirri ko aka sande su a lokacin da suka karkatar da hankulan su akan wayar salula alhali suna akan aiki, sun shiga hannun mahukuntan Niger a ci gaba da bincike. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ranar Talata da ta gabata ne Barbara Bush, wani gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, kuma mahaifiya ga wani tsohon shugaban na Amurka wato George W. Bush ta rasu tana mai shekaru 92. Shin wacece Barbara Bush? Kuma yaya rayuwarta ta kasance a lokacin tana uwar gidan shugaban Amurka da kuma bayan fitar su daga fadar gwamnatin Amurka ta White House?
One while she was in the White House, Millie Cook was told.
A lokacin tana fadar White House, ta wallafa wani littafi da ya maida hankali kan rayuwa a fadar White House. Ta kuma yi amfani da kuɗaɗen da ta samu daga littafin wajen bunƙasa harkar ilimi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Barbara Bush ita ce uwar gidan tsohon shugaban Amurka a cikin shekarun 1990 a lokacin da mijinta George H.W. Bush ya mulki ƙasar nan a matsayin shugaban Amurka na 41. Baya ga haka ta kasance mahaifiya ga wani tsohon shugaban na Amurka wanda yana ɗaya daga cikin ƴaƴanta shida, wato George W. Bush, wanda aka rantsar da shi a shekarar 2000, lamarin da har ya sa ta yi waɗannan kalaman a lokacin.
Trouble when I was married to the president.
Na da fuskanci matsala a lokacin da na kasance uwar gidan shugaban Amurka. Yanzu kuma kwatsam sai gashi dan talikin da nake tukawa a mota yana yaro, nake kuma yi mai tsawa da yakin sadakin sa ya zama shugaban Amurka. Wannan abin al'ajabi ne sosai.
To see him as president is truly amazing.
Murgayyar da ta yi fice wajen kare mijinta da ƴaƴanta.
I hated it when anyone criticized my brilliant husband.
Na sani naga ana sukar mijina mai basira, nakan matukar fusata idan naga ana sukan ɗana.
A lokuta da dama akan kwatanta Barbara Bush a matsayin wacce ba ta da girman kai, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za a tuna da ita shine yadda ta bunƙasa harkar karance-karance a fannin ilimi, a cewar Nancy Beck Young, farfesar tarihi a Jami'ar Houston.
Arguing the importance of reading and writing and that everyone should be.
Ta mai da hankali wajen bunƙasa fannonin rubuce-rubuce a lokacin tana fadar gwamnatin White House. Ta yi amanar cewa ƙwarewa a waɗannan fannonin ilimi su za su bayyana ko mutum yana da wata matsalar rayuwa ta yau da kullum.
An individual suffered from other social ills.
Wata gidauniya ta bunƙasa harkar ilimi da marigayiya Barbara Bush ta jagoranta na kusan tsawon shekaru 30. Ta samar da sama da dalar Amurka miliyan 110 kudaden da aka yi amfani da su a fannin bunƙasa ilimi a duk faɗin Amurka. Har ila yau ta kasance marubuciya kamar yadda farfesa Nancy ta shaida.
One while she was in the White House, Millie's book was told.
A lokacin tana fadar White House, ta wallafa wani littafi da ya maida hankali kan rayuwa a fadar White House. Ta kuma yi amfani da kuɗaɗen da ta samu daga littafin wajen bunƙasa harkar ilimi.
To work on behalf of literacy.
Julie Fink ita ce shugabar gidauniyar tallafawa fannin ilimin ta Barbara Bush.
So for the last nearly 30 years, you know, she's been the first lady of literacy and she'll always be.
A cikin kusan shekaru 30 ta zama uwar gida a fannin bunƙasa harkar ilimi. Za kuma a rika tunawa da ita a matsayin wacce ake karramawa saboda tallafawa ilimi da ta yi. Saboda muhimmancin da take ba fannin na ilimi da kuma matsayinta, ya sa mutane suka rika tururuwar tallafawa gidauniyar.
Her prominence and her stature and her conviction has really drawn people to want to support it.
A lokacin tana raye, marigayiyar ta yi suna wajen faɗin gaskiya komai ɗacinta, ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba a cewar farfesa Nancy. A ranar 8 ga watan Yunin shekarar 1925 aka haifi Barbara Bush. Shekaru 73 suka kwashe a zaman aurensu da George Bush babba, wanda jim kaɗan bayan da ta aure shi ya tafi fagen yaƙi.
I would stand there and look out at the blackness of the sky and I would think about friends.
Na kan tsaya na zurawa duhun sararin samaniya ido. Na kan yi tunanin abokanena da suka rasu, da ƙasata da nake ƙauna, da kuma wata yarinya da ake kira Barbara.
And about a girl named Barbara.
Marigayiyar ta taɓa fuskantar jarrabawar rayuwa a lokacin da ɗaya daga cikin ƴaƴanta mata biyu ta rasu sanadiyar cutar sankaran jini a lokacin ƴar tana shekaru 3. A yau Juma'a za a ajiye gawar marigayiyar a bainar jama'a a cocin Episcopal da suke halatta tare da mijinta a lokacin tana raye, domin jama'a su yi bankwana da ita. Za kuma yi jana'iza ta ne a gobe Asabar a birnin Houston na jihar Texas. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Julie Ladies Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla. Yan sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Amina Adamu da Malam Maduri da Rabi'u Dokar inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku bamu dama mu yi tsokani akan kalamin shugaba Muhammadu Buhari akan matasan Najeriya ce ma zaune ne da suka taimaka masa wajen lashe zabe da kudin su da karfin su. Hakika mun fahimci kalamin sa. Da fatan kuma Allah ya kai mu shekara ta 2019 lafiya zai ga aikin ci ma zaune. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Muhammad Musa Damban a jihar Bauchi inda yace rigakafi yafi magani, daukar matakan bada kariya da hukumomin kiwon lafiya suka yi kan kamuwa da cutar sankarau a Agadez dake Jamhuriyar Niger. Wannan abin yabawa ne. Fatan mu Allah ya kawo ƙarshen cutar baki daya. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Yusuf M Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Nigeria, inda yake cewa Assalamu muryar Amurka, ku ba ni dama in bayyana ra'ayina dangane da kalamu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayin cewar mu matasan 'yan Najeriya ce ma zaune ne. Hakika wannan kalamin nashi zamu iya cewa hakan suke, amma sai dai ba a tare aka zama daya ba. Akwai masu son yin sana'a amma babu jari. To shin wani taimako gwamnatin za ta iya badawa ga matasa? Sakonmu na gaba kuma cewa Assalamu alaikum, gwamnatin Najeriya ya kamata ki wa Fulani makiyaya dake jihar Plateau matsugunni kamar yadda suka roka. Sako ne daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Sako mu na ƙarshe a yau cewa yayi cafke masu zanga zanga da hukumomin Niger suka yi don sun yi zanga zanga akan nuna kin amincewar su da jigge dakarun kasashen waje a kasar su. Wannan ya nuna cewa babu demokradiya a Niger, kuma yin hakan ya nuna a fili yadda gwamnatin Niger ke nuna ƙarfinta domin musgunawa 'yan kasanta. Sako ne daga Sadi Sa'idu Daura.
Lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
An kurmata bayanan da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey ya rubuta bayan ganawa da dama da yi da shugaban Amurka Donald Trump a shekarar da ta gabata jiya Alhamis. Komi ya ce ya rubuta bayanan ne jim kaɗan bayan sun yi magana da shugaban na Amurka saboda bai amince da ganawar tasu da shugaban ba. A cikin bayanan Komi ya rubuta cewa shugaban ya damu da ikirarin da ake yi na cewa ya haɗa kai da Rasha domin taimakawa wajen cin zaben shugaban ƙasa, da kuma batun wani faifan bidiyo da Trump da wasu mata masu zaman kansu a ƙasar Rasha suka yi. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce babu waɗansu sharuɗa da Koriya ta Arewa ta gindaya akan taron kore da za su yi da shugaba Donald Trump game da hana amfani da makaman nuclear daga yankunan ruwan Koriya. Moon ya gaya wa manyan masu kamfanoni a Seoul jiya Alhamis cewa ba su gindaya waɗansu sharuɗa da ƙasar Amurka ba za ta amince da su ba, kamar janyewar dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu. Ya ce su duk abin da suke magana a kai shi ne kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni a kan Koriya ta Arewa da kuma tabbacin samun tsaro.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Amma kafin mu sallama, muna amfani da wannan dama wajen miƙa ta'aziyya ga Hassan Jirgin Sama bisa rasuwar mahaifiyarsa yau a garin Patuskum dake jihar Yobe. Da fatan Allah ya jikanta. Muna kuma taya Malam Jafar Jafar murnar daurin auren sa da aka za a yi gobe a masallacin Dr. Aminuddin dake birnin Kano. Allah ya bada zaman lafiya, amin. Sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Zamu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Safidatu Sodengi da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lagos Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni. Ni Hafsat dan mai son rike cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.